بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصبر sha'uku ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda daidai da 2 ga watan October 1998 ash-shaykhul muhaddith al-allamatu abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani wa hafizahullahu yace wa marratan wani lokaci kuma sallar subha bi makkata manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sallaci sallar asuba a garin Makka. Fastaftaha suratul mu'minina, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara ainihin karatu daga cikin suratul mu'minina, ma'ana ya faru tun daga suratul mu'minina, wadda ita suratul mu'minina ita ce sura ta 23 a cikin Alqur'ani, tana da ayoyi 118 hatta jaa zikra Musa wa Haruna, har sai da yazo inda Allah madaukakin sarki yake magana dangane da bayani akan annabi Musa da Haruna, au zikra Isa, ko kuma inda ainihin Allah yake bayani akan annabi Isa alaihi salatu wassalam. Shakka ba'dur ruwati, wani daga cikin masu riwaya ne yake shakka shin sai da annabi yazo wurin da Allah yake magana annabi Musa da Haruna ne, sannan wannan mas'ala da zamu ji ta same shi, ko kuwa sai da yazo bayani akan annabi Isa ne a cikin wannan sura sannan mas'alar ta same shi. Akhazathu sa'alatun, sai tari ya kama shi, faraka'a, sai ya ruku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Domin dama a can baya mallam ya nuna mana cewa wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan takaita karatun sallah ba dan komai ba saboda ainihin kukan yaro da zai jiyo a cikin ainihin masallaci, ko kuma saboda halin tafiya, ko kuma saboda tari ya kama shi ko wani uzuri, sai marmaza sai yanke ainihin wannan karatu sai ya ruku'u. To shine wannan hadisi yake tabbatar da haka, faraka sai ainihin ya ruku'u sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da shi dangane da waɗannan ayoyi da aka ce zikra Musa da kuma zikra Isa, sai ya ce amma zikra Musa fa huwa fi qawlihi ta'ala, dangane da inda aka ce bayani akan annabi Musa shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. واتو الله مدعوك كين سركي أجكين سورة المؤمنين هنا بياني دنغني دمان يمن ين أنباوا دا أينهم من ذني سيكي زان نمك أيكو النبي موسى دا تنقوينش هارون دا آيو يم دا كما حجوجي ودن دا سيكي ماسو بياني نغسكيا. تو ونن إتكي آية تفرقو دا شيني رواية يكي شكا shin da annabi yazo daidai wannan wa sultanin mubin ne sai tari ya kama shi, ko kuwa wannan aya ce ta gaba da za a zo a bayyana mana. Wa amma Isa, dangane da bayanin annabi Isa kuma a cikin suratul mu'minun, fa fil ayati allati ba'da hadhihi bi arba'i ayatin, aya ta hudu bayan ainihin wannan da ke bayani akan annabi Musa da Haruna. To in ka karanto ayoyi hudu bayan ita wannan, ita ce waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ne, amma anan bugun inji ya ce wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. To daidai wannan aya ce ko daidai waccan aya sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ne riwaya yake shakka shine kaji an ce shakka ba'dur ruwati, wani daga cikin masu riwaya ne ke shakka cewa hatta jaa zikra Musa wa Haruna ne au zikra Isa. To waɗannan ayoyin ne shine sai tari ya kama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan hadisi da kaji mun karanta al-Imam al-Bukhari shi ya ruwaito shi ta'alikan ba tare da ya ambaci isnadin ba, mana Bukhari da ya kawo kawai babin kaza sai kawo wannan ainihin hadisi, bai ce haddathana ba. Wa Muslim ma ya ruwaito shi, amma Muslim ya ruwaito shi da cikakken isnadi ne, dan haka kaga ainihin Ash-Shaykh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani bi ainihin yake komai akai ba, wa huwa mukharrajun fil irwa'i, wannan hadisi yana nan ainihin a cikin Irwa'ul Ghalil shi na shi Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi bayani akan shi daya bayan daya. a lamba hadisi na 397. Abinda ake nufi kenan duk sanda kaga an ce rawahu al-bukhari ta'alikan ko rawahu fulanun ta'alikan ko mu'allaqan, ana nufin ya hadza shi ne riwaya na farko ko fiye da daya ainihin har zuwa ƙarshen isnadin. Ma'ana idan ka zo din nan a yanzu ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, to shine ake nufi da ta'alik. Ka share malamanka ko kuma ka share isnadin hadisin, to nau'i ne na hadisi ba isi. Dan haka mu'allaqin hadisi nau'i ne na hadisi ba isi, amma kafin ka hukunta dukkan hadisin da ka ganshi mu'allaqan akan cewa mai rauni, sai ka bincika ko shin yana da isnadi. Abu na farko kenan. In an samu isnadin ko isnadin ya inganta, abu na biyu kenan. Na farko in ka bincika ka samu bashi da isnadi baki ɗaya, sai ka hukunta shi akan cewa ya zama batilun la asla lahu, kama hadisin yawmu sanukum yawmu naharukum ran azminku ran layyakum, wannan hadisi batilun la asla lahu. Kama hadisin utlubul ilma wa labisin, wannan hadisi batilun. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To irin waɗannan ainihin hadisai din, irin su ainihin sai ka bincika ka ga akwai isnadi babu, to ya zama batil. Mun fahimci wannan da kyau ko? A ga isnadin amma ya inganta, to shikenan sai ka hukunta shi gurgurdan inganci, sahihi ne ko hasan ko jayyid. Ko ko ga isnadin amma bai inganta ba, da'ifi ne, maudu'i ne, munkari ne, sai ka hukunta shi gurgurdan abin da ilimi ya hukunta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan kenan. Wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bisaffat, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana wa ainihin sahabbai limanci a cikin wato salla ta asuba bisaffat, yana karanta musu wasaffati saffat, wanda yake ita suratu saffat ita ce sura ta 77 a cikin jerin surorin alqur'ani, tana da ayoyi 182. Wannan hadisi al-Imam Ahmad shine ya ruwaito shi, wa Abu Ya'la da al-Imam Abu Ya'la fi musnadaihima, a cikin musnadinsu guda biyu, musnad na Imam Ahmad da musnad na al-Imam Abi Ya'la, wal Maqdisi da al-Imam al-Maqdisi fil Mukhtara, a cikin littafin shi mai suna al-Ahadithul Mukhtara. Ba wai Mukhtar al-Ahadith da kasani wannan da ke dauke da hayaniya da dirkaniya da abubuwa ga sunan al-Ahadith al-Mukhtara, wani babban malamin hadisi ne ya rubuta littafai, yana bi yana zabo hadisai hasan yana kawo su tare da isnadansu. To anan ainihin al-Sheikh al-Allamatul Albani ya ainihin dauko wannan hadisi. Abinda yasa wancan littafi Mukhtar al-Ahadith an-Nabawiyya ka ji na yi mishi wancan hukunci, dan kowa tsiga jikin shi ta tashi ya san hayyacin shi mai ake ciki tukuna, domin wannan malami da ya rubuta wannan littafi zangayi da karambani ya kwashe shi ya je rubuta wannan littafi, amma ba fannin shi bane. As-Sayyidul Hashimi wani malami ne, malamin adab, mutumin kasar Masar, yana da ainihin littafai na adab, yana da littafai na nahwu da sarf, yana da littafai na balagha. To fannin shi kenan. Ana nan kuma sai je dauki littafin Al-Jami'us Saghir na Imam Suyuti, yaje kwakwafo hadisai, yaje tattara, shine sai sanya Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya. Nan kasashen mu da yake jahilci game da hadisi yayi wa jama'a ka tutu, wai sai suka dauka wai da aka ce Ahadithul Mukhtara, wai da aka ce Mukhtarul Ahadith, wai zababbu ingantattu ake nufi. A'a, shi yana nufin ya zabo su ne a bisa huruful ma'ajim, a bisa harufa na alifin ba'un, a bisa harufa na ABCD, kawai abin da yake nufi da Mukhtara kenan. Dan haka in ya zama da babin alif ya koma ba, abin da yake nufi da Mukhtara kenan. To da yake ba malamin hadisi bane, tun wajen takhrijat din sai a samu kuskure, domin kofin yake yowa, kofin da yake yowa daga Suyuti yake, shi kansa Suyuti ana samun yana tafka kurakurai da dama a cikin ainihin wannan takhriji nashi. To sa'annan sai kuma al-hukmu alal hadith, dama ma dangane da wannan matsala bai daga kai ya kalle ta ba, dangane da ya hukunta hadisan sun inganta ko ba su inganta ba. Dan haka ga hadisai nan a cikin burjit da matsala ta tayi, sai ka ji mutum ya ce a duba Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya. Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya bai halatta kai hujja da shi ana magana hadisi ba, bai halatta ku karantar da dalibai shi ba, ku bar wa mai shi da ya rubuta abin shi, ku je ku karanta littafan da malaman hadisi suka rubuta. Haka ake mutunta ilimi a fannin adab da balaga da nahwu, wannan fannin As-Sayyidul Hashimi ne. abinda za a yi wa as-sayyid al-hashimi tambaya tare da cewa ya rasu Allah gafarta mishi shin waɗannan littafai da ya rubuta jawahirul adab jawahirul balagha an-nahw wa sarf manya-manyan littafai ne waɗanda ya kai matuƙa wajen iya ƙwarewa a wannan fannin shin zuwa ya kwafo ko zuwa ya koya ko to haka hadisi ma da sai je ya koya sannan ya rubutu akai haka ka'idar take ba kawai dan kago malamai sun rubuta littafai kai kuma shikenan wai kai kana da littafai da zaka je ka yi kwafi wai da haka wai zaka yi rubutu dan haka imuwa da hayaniya da bankaura take faruwa jama'a duk harkar da aka ce ba taka ba wallahi ka barwa masu ita da baibayin akuya wannan in baka iya sanya akuya a dabaibayi ba sai ta yi karo da kai ta fasa maka ido kafin ka daura mata dabaibayi amma wanda ya iya dan yaro dan karami sai ga ya farfafa mata yana janta don Allah ba haka ba to duk abu in ka gani kana son wai lallai sai ka yi malanta musamman irin yadda zamani ya cuya yanzu mutane lallai kowa so yake sai an ce shi malam ne sai an ce shi liman ne sai an ce shi ne kaza to ku tashi ku bi sababin da ake zama malam ko ake zama liman mana babu mas'ala kuma a cikin ilimi wanda take da fadi da muhimmanci da wahala kafin ka samu ƙwarewa akai irin hadisi shi yasa al'amari ne wanda yake ba kofi za'im shi yasa ga hadisan ya tattara a ciki wasu sun inganta kaɗan daga ciki amma kashi biyu bisa uku na hadisan ciki wasu ba su inganta ba kashin gaskiya to yanzu in kuka ce za ku karantar da ɗalibai ku da kanku ba ku iya tacewa ba shi yasa ba da ɗalibi zai ci abinci sai ya ci da takalmi me yasa sai ya ce mala ya karantar da su a cikin muhtar al-hadith an-nabawiyya an ce yanzu a ci abinci a ci da takalmi an ce maktubin fi taurati an rubuta a cikin at-taura wanda ɗan shi ta shekara 12 da aure da ita da dizzinuban baki daya da ta kwaso na kanshi a ciki da hadisai nan in an daga hannu a addu'a za a shafa domin me an ce daga manzon Allah ne to jaru wal majrurun kenan muta'allaqun bil jahl dan shi kanshi wanda ya rubuta jahilun bi ilmi al hadisi wal ladhi yudarrisuhu ajhala minhu to dan Allah ba dole ne bid'a ta yadu ba jama'a kiyasa abinda muke kira fadakarwa muke nasiha muke wa malamai ku baiwa ilimi mutuncin shi duk wanda bai iya kaza ba kar ya karantar da kaza duk wanda bai je ya koyi kaza ba kai je ya rubutu a kaza sai a zauna lafiya dan Allah zai yi mutun ya gama ainihin degree shi akan economics sai kuma a ce je ya rubutu akan physics zai yi saboda Allah to abinda yake faruwa kenan dan menene kai fiqhu ka iya dan me zaka je kace kuma zaka ainihin rubutu a cikin hadisi ko a cikin qur'ani kai rubutu a cikin fiqhu mana sai zama ka amfana da wasu saboda fannin ka ne amma sai zama ka je ka koyi fiqhu ka zo kana karantar da hadisi sai zama ka cutar kuma annabi ya ce la barara wala birara Allah ya shirye da mu to abinda ya kamata a lura da shi kenan Allah ya shirye da mu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan hadisi kun ga malam Muhammad Nasiru bin al-Albani bai yi kamar yadda ya saba ba fa bai hukunta shi ba wannan hadisin kuka dora takrijin shi kawai ne domin ya ce Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi a cikin musnadan su littafan su masani wal maqdisi fil mukhtara ko eh to kuma hadisi duk in ba Bukhari da Muslim ya rawaito shi ba la budda ba'da takhriji an tubayyana hukmuhu min sihhati wa adamiha da hadisin da Bukhari ya rawaito shi ko Muslim ba in ka fitar da shi sai ka hukunta shi a takaita wannan hadisi ya inganta insha Allah wa kana yusalliha yawm al-jum'ati bi alif lam mim tanzil as-sajda ranar juma'a to sallar asuba ta ranar juma'a kun fahimta an aka ce yau asuba ta yi wannan yinin na juma'a ne to annabi yana karanta alif lam mim tanzil as-sajda kenan wadda suratul sajda ita ce sura ta 32 a qur'ani ayoyinta 30 daidai fi rak'atil ula a cikin rak'a farko wa fi thaniya a cikin rak'a ta biyu bi hal ata ala al-insani annabi ya karanta hal ata ala al-insani shinin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wadda ita hal ata ita ce sura ta 76 ayoyinta 31 wannan ainihin hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi wa muslim wa kana yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula annabi ya kasance yana tsawaita rak'a farko wa yaqsuru fi thaniya yana ainihin gajarce rak'a ainihin ta biyu wato ta biyu ba ta kaiwa kamar ta uku wannan hadisin shine ya hada su ya takhrijin su cewa bukhari da muslim jama'a mun fahimci wannan ko na daga cikin hikimomi da malamai suka faɗi wallahu a'lamu cewa na daga cikin hikimar da ta sa annabi ranar juma'a da asuba yake karanta waɗannan surori saboda halata alal insani saboda alif lam mim tanzilu sajada te magana akan ainihin makoma ta mutum makomar mutum wannan mutum da yake rayuwa a wannan duniya in ya gama wannan rayuwa ina zai koma kiyama wannan sura ta suratu sajada ta tattauna wasu matsaloli akan haka ita kuma halata ta tattauna magana dangane da farkon mutum to don ya zo a cikin hadisi cewa annabi yana son fa'al yana son arashi ranar juma'a aka halicci annabi adamu ran juma'a aka hura mishi rai kuma ranar juma'a ba a yi tashin duniya ma'ana kaga ran juma'a aka fara halitta mutum ran juma'a ne kuma ƙarshen halittar mutum za ta ƙare a duniyar nan to don haka sai karanta waɗannan surori waɗanda ke ɗauke da bayani akan farkon halittar mutum da kuma ƙarshen mutum mun fahimci kwatankwacin yadda arashi ya faru a wurin ko yawwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam don manzon Allah a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito ya ce ranar juma'a za a yi tashin duniya don haka yace duk ranar juma'a idan gari ya waye babu dabbar da take da sukuni sai ta ga rana ta daga sannan sai ta saki jiki ta kazar-kazar babu wanda yake rafkana sai mutum wani ma bai san yau juma'a ba sai ya je ya baga kolin shi a sundu ya ga babu ciniki ya ce mutanen ƙauye ba za su zo su sai ya bane gashi yau juma'a sannan ya tuna ma yau juma'a ma'ana bai ma tashi da kazar-kazar din cewa yau ko yau ne za a yi tashin kiyama ko ba yau bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu al-qira'atu fi sunnati al-fajri yace karatu a cikin ainihin sallar raka'atul fajri ita ke ash-shaykh al-allamatu al-albani ya kira ta da cewa sunnatul fajri zaka iya ce mata sunnatul fajri zaka iya ce mata raka'atul fajri kuskuren dai da mutane suke da suke cewa raka'atul fajri haka suke kuskure suke cewa raka'atul fajri a ka'ida ta idafa duk sanda mudaf yazo mudaf wa mudaf ilayhi sai ka ainihin share tanwinin da ke kan shi al-mudaf din ma'ana asalin rasulun ne kalmar rasulu rasulullahi misali asalin shi rasulun ne amma tunda Allahu yazo a gaba sai ka share wannan ainihin fat'in wannan wasali guda daya sai zama rasulullahi asalin sunan ka din nan abdun ne abdun bawa Allahu Allah to tunda an ce bawan Allah an danganta ka gare shi shi Allah da aka danganta ka gare shi sai a sanya wa sunan shi kasra kai kuma bawa din to gurgurdan yadda wasalin ya kama amma kowanne irin wasali ya kama fataha ce ko nasba ce ko kasra ce lallai kada ta zama guda biyu sai ya zama inna rasulallahi ra'aitu rasulallahi dhahabtu ila rasulillahi qala rasulullahi jaa abdullahi ra'aitu abdullahi dhahabtu ila abdullahi to haka nan fi sunnatil fajri alqira'atu fi sunnatil fajri bayani akan karatu a cikin sallar raka'atul fajri to haka in ka zo wannan raka'atani din nan wannan nunin ita ce matsayin wannan tanwini ai to tunda a can ka shafe wancan tanwini to anan ma ka share ta shine al-Imam al-Hariri yace wa tasqutu an-nunani fil idafa nahaw laqitu sakinir rasafa wa qad laqitu sahibai akhina haka al-Imam al-Hariri yake rahimahullah sai ka ce raka'atul fajr sallaitu raka'atayil fajr hadhihi raka'atul fajr mun fahimci wannan to al-qira'atu fi sunnatil fajr karatu a cikin sallar al-fajr wato sallar raka'atul fajr me annabi yake karanta a ciki yaya yake karantawa yanzu dan Allah akwai wani addini da yafi wannan tsarki baki daya a bayan kasa kullun ana hada ka ne kai tsaye ba wai da nefar garin ku ba balle ane ana dauke wuta a'a ana hada ka ne kai tsaye da kayan jidam ko kuma an hada maka solar system ne a ce an hada wa wutar lantarkin gidanka solar system kai daga rana kake tsotso hasken lantarkin sai dai ko ka mutu ko kuma ai tashin kiyama sannan wutar za ta dauke ko ba haka ba idza jumi'a ash-shamsu wal qamaru lan nan ne kai ba dauke wutar ka amma in ba haka ba kai wutar ka is permanent tabbatacciya ce to haka addinin ka kai yanzu kai ka shallake duk wani malami Allah ya saka mishi da alheri Allah ya hada mu aljanna amma ka koma daga annabi kake dauko addinin ka kai tsaye yanzu waɗannan ayoyi da surori da zaka ji an ce annabi nayi a sallar asuba maiwa ba su kake ba to goban Allah kai mu sallar asuba da zaran kai sai ka ji yanzu ba kana tunanin shehu wane liman wane malam wane wa kake tunani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga yau ka tashi daga attijani ko almaliki ka zama ne almuhammadi dan Allah daraja bata karu ba to darajar ka abinda ake so kenan amma wai wannan shine yau mutane wahala amma ba za a yi mamaki ba saboda lokacin da annabin shi da kanshi ya goye ne musu bayani haka suka kasa fahimta kai sai ka ce ina ma ni ina nan a wannan lokacin to su sai suka kasa fahimta har Allah yake cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun wannan alqur'ani an saukar da shi ne ka wa'azantar da mutanen da iyayensu da kakannin su ba su samu wannan gatan ba dan Allah yanzu jama'a shekaru 40 60 80 da suka wuce a kasar nan dan Allah iyayenmu da kakanni sun samu wannan irin gatan kai tsaye a ce kai kaza sai a ce gashi daga Annabi Muhammad gashi daga Annabi Muhammad a kawo maka tangaran da isnadi gashi nan haske kamar rana sai da ki shehu ya ce ga tanan ga tanan ku ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza haka shikenan in aka sallama karba ko wannan kaga ya zauna abin duniya ya dame shi yana takaiki ya sunkuyar da kai tunanin me yake yi me yake sallar ita kanta ga tanan sai dai fa addu'a Allah ya gafarta musu amma kana son ka kalli photo start na irin wannan sallah da aka rinka shekara 50 40 da suka wuce to samu wani dattijo yanzu wanda bai iya sallah ba sallah ba tana shan wahala a hannunsu wallahi sallah tana shan wahala a hannunsu haka za ga yana yin ta yadda ka san kare yana kashi yana tuntsura yana tashi yana tuntsura yana tashi irin su Khalid ibn Rafi jama'a mun fahimci wannan da kyau dattijo ya zo masallaci ya sallah ya je gaida annabi annabi ya ansa gaisuwa ka koma ka sake sallah sai da ya sallah sau uku ya ce wallahi ba zai wanda tafi wannan ba mafi yankin ka bincike da ta hannun yanzu haka ne to fada ne tsakaninmu da su wallahi ba fada ne tsakaninmu da su ba kamata ya tsaya a nuna musu yaya ne abin yake Allah ya shiryar da mu wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatil fajr dangane da abin da annabi yake karanta a rak'o'i biyu na sunna ainihin wato al-fajr fa kanat khafifatan jiddan karatun annabi ya kasance takaitacce ne kware da gaske a cikin sallar rak'atul fajr annabi na takaita karatu matuka wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ainihin ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci hatta inna Aisha radiyallahu anha kanat taqulu har Aisha ita da kanta ta kasance tana cewa hal qara'a fiha bi ummul kitabi anya ma ku annabi ya karanta Fatiha a cikin wannan sallah ta yi sauri saboda sauri da ta gani to amma shi da kanshi tunda ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba to sai aka ce mafi karancin abin da yake karanta a rak'atul fajr kenan Fatiha Al-Bukhari wa Muslim sun suka rawaito wannan hadisi yanzu a da idan kana yin Fatiha kullun a rak'atul fajr amma ka karanta ne mai yawa a wani littafi ya ce dai kai to amma ya jona ka cewa daga annabi ne to gobe da asuba din nan sai ka ji ka fi jin dadin ta ta gobe din ka gwada ka gani sai ka ji imanin ka yayi haske domin yanzu kai ba dan dariqa bane ba dan kungiya bane ba dan tarkacen wani bane a kai yanzu nawaye kai yanzu al-Muhammadi nasu da ka kenan kai mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ka zama at-talibu salafi talibi ne kai ba sallafi mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai shi wa kana ahyana yaqra'u ba'da al-fatihati fil ula minha ayatan wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a rak'ar farko idan ya karanta fatiha sai ya karanta aya kwaya daya wadda ta zo a cikin sura ta biyu ta al-qur'ani wato suratul baqara kenan aya ta 136 ita ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina ila akhir al-aya hazuwa wannan aya ita ayar kwaya daya rak annabin ya karanta ta a rak'atul fajr rak'a farko sai ya ruku'u qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
آية تيقوية أتكين سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم إذن يكرن تاتفير ركوء منظر الله كينا وفي الأخرى أتكين إيركا أقوم فيه كرن تاتكين سورة أكو آية ستين دهدوة سورة آل عمران إتكي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها إتماعنا آية قولوا آمنا بالله وما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
نكرا تتاركا تبوسي ركوع وأنن سورور وأنن آيويد كجيسو magana suke wa dubbaki dayan wani mutum dake duniyar nan shi ba yahude ne ko krista ko musulmi a cikin ayar farko Allah yace qulu amanna billahi ku ce mun yarda da Allah ku zuwa kenan ku musulmi wama unzila ilaina mun yarda da abin da aka saukar mana alqur'ani wama unzila ila ibrahima mun yarda da abin da aka saukar wa annabi ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba duk baki ɗaya mun yarda da abin da Allah ya saukar da waɗannan wal asbab da kuma jikokin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sune sa annabi Yusuf da sauran waɗanda suka biyo bayan su wama utiya Musa wa Isa mun yarda da abin da Allah ya bawa annabi Musa at-Taura kenan wa Isa mun yarda da abin da Allah ya bawa ainihin annabi Isa Injila kenan da injilar da at-tauran da sauran mu'jizozi da ayoyi da Allah ya ba su duk mun yarda da su la nufarriqu baina ahadin minhum mu ba ma ware wani daga cikin annabawa mu ce mun yarda da wane ba mu yarda da wane ba yahudawa baki daya in banda annabi Musa ba su yarda da kowanne annabi ba annabi Dawuda sai suka ce ainihin sarki ne annabi Sulaimana suka ce sarki ne wai da Sulaimana da Dawuda sarakunan gargajiya ne ba annabawa ba jaba'in da Yahuda suka yi musu kenan shi yasa lokacin da annabi ya karanta alqur'ani yana yaban annabi Dawuda da annabi Sulaimana sai Yahuda suka ce wai kun ji Muhammadu wai kuma ya ce ma wai Sulaimana ma wai da baban shi Dawuda wai annaba ne wadannan ai sarakunan gargajiya ne to Sulaimana ma ba matsafi bane ma matsafi ne ma shine sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaimana malaman Yahudawa suna bin da abinda malamai na shedanu daga cikin Yahudawa shedanin malamai na Yahuda suke karantawa suna faɗe dangane da annabi Sulaimana wama kafara Sulaimana annabi Sulaimana ba kafiri bane walakinna shayatin kafaru shedanin malamai sune suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna koya mutane asiri da tsafi da dago da rufa'ido sune suka kafirta wama unzila 'alal malakaini bibabil haruta wa maruta Allah bai saukar wa wasu bai saukar da wahayi bai saukar da wasu mala'iku a garin Babila ba wai sunan su Haruta da Maruta Allah madaukakin sarki baki ɗaya bayani dangane da annabin shi annabi Sulaimana jama'a mun fahimci wannan ne kyau ko kristoci kuma suka ce sun yarda da sauran annabawa amma ba su yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to mu musulmi sai Allah madaukakin sarki ya ce mu ce mun yarda da abin da aka saukar mana da dukkan annabawa sannan la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma ware wani cikin annabawan Allah wa nahnu lahu muslimun mu'min ne kauya ga Allah madaukakin sarki duk wanda Allah ya aiko yace annabin shi ne manzon shi ne mun yarda da shi aya ta biyu kuma ita ce ya ku ahlan kitabi ya ku kristoci da yahudawa ku zo za mu hada kai akwai hadin kai muna son a hadu kai duk baki daya amma ila kalimatin za mu hadu ne akan wata magana sawa'in bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakanin mu da ku ita ce Allah na abuda illa Allah kada mu bauta wa kowa sai Allah addini za mu tsantsa ba za a bauta wa Yesu ba ba za a bauta wa Uzairu ba ba za a bauta wa kowa ba Allah kadai za a bauta wa shine Allah yace sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah
kar mu bauta wa kowa sai Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban wala nushrika bihi shay'an, kar kuma mu zo muna ainihin shirka muna hada Allah da wani. Sannan kuma kada wasu mu su dauki wasu su mai da su ubangijai. An zo ana tafiya kuma sai a samu shehuwa ne, ana bauta mishi, gausiwa ne, kudibiwa ne, waliwa ne, wannan kar haka ta shigo a cikin addinin mu. Allah yace in kun kiraye su sun ki, fa in tawallu in sun ki sun bada baya, fa qulu shahadu bi anna muslimuna, ku ce ya ku nasara da ya ku yahudawa, ku shaida cewa mu musulmi ne, mun sallama wa Allah, babu shirka Allah kadai da bautawa. Waɗannan ayoyi a takaicen takaitawa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran in ya tashi a raka'atul fajr sune ainihin yake karantawa. Shi yasa ya kai dan uwa musulmi sai kai kokarin haddace su dan kai maka albarkatu da abin da manzonka sallallahu alaihi wa sallam yake karantawa. To hadisin farko da muka karanta cewa annabi yana Aisha takan ce ko ma ya karanta Fatiha kuwa, wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim sun rawaito shi. Wannan hadisi kuma al-Imam Muslim wa Ibn Khuzaimah wal Hakim sune ainihin suka rawaito wannan hadisi. Allah ya shiryar da mu. To rubama qara'a badlaha, wani lokacin kuma madadin wannan ainihin aya ta biyu, madadin qul ya ahlal kitab din nan ko, to madadin ta wani lokacin sai annabi ya karanta daga cikin aya ta 23, sura ta 23 aya ta aminin 52, falamma ahassa isa minhumul kufra ila akhiril aya. Allah madaukakin sarki yake magana dangane da annabi Isa cewa falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimuna. A lokacin da annabi Isa ya tabbatar da cewa bani Isra'ila sun kafirce wa Allah, sun ki imani da shi, sai suke ma su kama annabi Isa su kashe shi. Sai kuwa cikin dalibai ya ce jama'a cikin kuwa ne ne zai dini mu taimaka wa addinin Allah. Sai hawariyawa su habban annabi Isa suka ce mu ne mataimaka addinin Allah, mun yarda da Allah, kuma kai annabi Isa ka shaida cewa mu dinnan ainihin musulmi ne. To wannan aya wani lokacin ita annabi yake karantawa a raka'a ta biyu ta raka'atul fajr madadin waccan da kaje. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Al-Imam Muslim wa Abu Dawud sun rawaito wannan hadisi. Jama'a ashe bin sunna din nan fa ashe abin gadan-gadan ne. Ashe lallai sai an haddace Al-Qur'ani kenan ko? Ashe in ba haddace Al-Qur'ani ba sai an bi ayoyin da annabi yake karantawa a sallah an haddace su. To ashe karshe dai za a je ga haddace Al-Qur'ani kenan. To yanzu mutum nan ne suka haddace Al-Qur'ani. Hada da iyaye da kakanni, Allah ya saka musu da alheri, saboda neman albarkatuwa da Al-Qur'ani sai su tura da ya tafi gabas domin ya je haddato Al-Qur'ani. An yi nasara ya haddato Al-Qur'ani, ya dawo ya zama al-ramma, shine liman, shine kaza, shine alqali, Allah ya saka da alheri. In ba ai nasara ba kuma ya dawo da tamburin shi a hannu ko kura ko kuma ganga, ya zama makadi, ya zama mai wasa da kura ko mai wasa da guri, da abin da ya ta faruwa kenan. Aka zo aka ce to wannan mas'ala doguwar hanya ce abu da islamiyya. To ko kun san islamiyya din islamiyyat ne ake karantawa dama, ma'ana ana karantar da darussa ne na musulunci galibi. Qur'ani na buƙatar sai an yi mishi makaranta su kutun da guda yadda za a karantar. To ko an yi wannan ko kuwa an yi wa Al-Qur'ani sakati, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Wanda Allah sai da yake karar al'umma cewa Allah mutane na sun kaurace wa Al-Qur'ani nan ba su bashi. Mutum ne yanzu suka haddace Al-Qur'ani saboda Allah. To yanzu mutum ne suka haddace national anthem a cikin musulmi. National anthem yanzu mutum nawa jiya, wannan mutum nawa ne jiya ba su tsaya sun yi wa Najeriya national anthem ba, sun tsaya sun yi mata tsayuwar dogon yaro. An girmama Najeriya ta samu yancin kai shekara 38. Yahudawa kawai sun mai da ku yan oda, sun mai da ku yan iska, yan tasha jama'a. Suna can suna ci gaba da bautar da ku, kuna nan kuna cewa Najeriya ta samu yancin kai. Wannan yancin kai ne Najeriya ta samu? A ina ake yancin kai a Najeriya? Yayin da ya zama baka samu damar da zaka bayyana ra'ayinka na matsayinka na dan Najeriya ba ma. Balle ka samu ra'ayin bayyana matsayinka na musulmi. Ina ake magana yancin kai?
inda ake yancin kai ku je ku dubi kasar Ingila can ne suka samu yancin kai wane ne zai kwana da yunwa kasar Ingila wane ne zai da makwanci wane ne yake kwanan kasuwa ina kaga mahaukaciya tana yawo a titiya Ingila ina ne kaga dan kwaya a titiya yana yawo a Ingila to suna da yancin kai kenan dama wannan yancin kai muke da shi jama'a har yanzu mutane sun kasa fahimtar cewa duk mutumin da ya saka maka raga maka abin da ka so amma ya biya lalata tunaninka ya mai da kai dabba dabba haka aka mai da mutane ana yakar mutane ne ta tunaninsu kamar yadda na fara faɗi a kwanakin baya ta tunani yanzu al-ghazwul fikri yanzu yakar tunanin mutane ake yi gidajen rediyo ne gidajen talbijin ne ta hanyar jaridu ne ta hanyar zirga-zirgar yau da kullum ne na ƙasa babu ta inda Yahuda ba sa yakar mutane ina ake magana yanci ɗalibi yana secondary idan gemu ya fito min sai a ce ya aske ina yanci ba an ce kowa ya addinin da yake so ba to tunda an ce kowa ya addinin da yake so Najeriya ta ba kowa yanci idan wani aje gungume zai bautawa kenan a ƙarƙashin wannan maganar shi ma dan Najeriya ne yana da yanci kenan to in wani yace ni dokar da nake bi addini na ya haramta mini in sanya shirt dan haka ni ba zan sanya shirt in je primary ba ba zan sanya shirt in je ainihin secondary ba ba zan yi zanzaro ba addini na ya haramta mini in fito da kwankwaso na a daure ba zai yi ba sai dai in sanya dogon riga ko in sanya babban riga in sa hula ko in kawo nadi ko malafan dora a kaina shiga ta kamala mu muka gada ba mu gaji ne shiga ta yin iska ba amma sai ga an takura wannan ɗalibin a yayin da ga wasu ɗalibai sun yi aski wannan su ma ta karkace da kasan jirgin sama zai haɗari amma waɗannan ɗaliban ba abin da za a ce musu a makaranta don Allah ina ake magana yanci a wannan ƙasar jama'a mun fahimci wannan kuma wannan yanci ya wuce ba za ku zaɓi wanda kuke so ba yau idan kuka tsaye da ɗan takara kuka ce gashi sai dai fa in yana da wani da wani a cikin manya-manyan gwamnati in ba haka ba zai kai labari ba duk in kun haɗu akan jefa mishi ƙuri'a babu wanda bai jefa mishi ƙuri'a ba idan su wani da su wani ba sa son shi ba zai ci ba don Allah ina yanci yake kuma ku za ku fitar da mutum ku saka mishi ƙuri'a ku zaɓe shi wannan yana faci a bakin hanya wannan yana so da injin oil wannan yana makaniza wannan yana kaza kuna zaɓar shi yana cin ƙuri'a sai ce duk waɗannan talaka na bakin hanya duk a share su za a raba rumfuna in an raba rumfuna ba wanda yake da kuɗin siyan ko bulo daga cikin ku balle ya samu rumfuna don Allah ina yanci yake to kuma gobe kuɗin da yake an mai da ku ga kunan ga irin ku sai kuma wani ya fito ya ce muku jam'iyya haɗa kai siyasa kaza kaza sai ku fito ku yi mishi salati ku ɗaga hannun shi ku jinjina sai ku saka mishi ƙuri'a wannan irin rashin fahimta ya wuce irin wannan jama'a mun fahimci wannan da ke ku abin da yake faruwa yanzu ka duba ka gani kwanan nan yanzu an yi ta muku kamfen ku zo ku yi siyasa ku yi siyasa ku yi siyasa kuna fito da wani kuka zaɓe shi sai dubi ina ne kuke zama kuna cin abinci a bakin hanya ina ne ake kasa ice ina ne ake kasa kalanzuri ina ne ake ɗan muku gaggage na wake na kaza sai ce to wannan wurin duk baki ɗaya a lebur ɗin shi a rushe shi za a raba rumfuna waɗannan talakawan kuma don fashi da makamu za su zama mai za su zama za dai a raba rumfuna don ne don ya samu kuɗin shiga aljihun shi to yana irin rashin imani ne wannan da rashin yanci to ina yancin kai a Najeriya shekara 38 kuna ta cewa ai dama wanda ya kusa shekara 40 ya kusa yin hankali ku dai har yanzu ba ku kama yin hanyar hankali ba balle ku kusa yin hankali fa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan to ku ba ku kai 40 din ba kun kusa 40 din sai ran shekara 2 amma har yanzu da ku kama hanyar yanci ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku mutum ya fito ya zagi shugaban siyasa a kama shi a tsige shi a gwamnati a kama shi a ci zarafin shi mutum ya fito ya zagi shugaban addini a kyale shi gidan jarida nawa ne suka zagi manzon Allah a kasar nan kafirai ne suka kona alkur'ani suka ci mutuncin manzon Allah ne ya faru to ina yanci jama'a saboda Allah haka ne yanci to ya kamata duk sanda zaka shiga hayaniya ka san irin hayaniyar da zaka shiga kai kenan da an fito sai a je ana baiwa kungiyoyi na addini kuɗi ana yi musu rijista ana biya musu bukatunsu dan su zo waye su ce jama'a ku je ku yi siyasa wani namu ne babu wani namu sai wanda yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah kuma yake kaunar talakawa in ba kaunar talakawa ba abin da ya hada mutane da shi waɗannan talakawa Allah kadai yake jin tausayin su in ba Allah ba babu wanda yake tausaya waɗannan talakawa wa yake tausaya musu an shekara ana shan wahala da kyar ake samun masara a ci ko a samu shinkafa a ci da kyar ana cikin irin wannan halin Allah madaukakin sarki dama yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikin ku duk baki ɗaya da alƙawarin da Allah ya muku yana sama ruwan sama ya sauka bana a duk duniya ma makon ruwan sama albarka ta sauka ta yadu abinci ya sauki sai kuma suka makale kanan zir wai dai sai talaka ya sha wahala ina yanci ina siyasa ina shugabanni kuma kullum sai a fito a ce mun san wahalar da talaka yake ciki ai aka ce gane tambaya to rabin amsa ne ko in ka gane tambaya to kamar ka ci maki ka ci rabin maki ma'ana duk sa'an da aka gane cuta kaza to an gano maganinta ya ku ƴan Najeriya muna gaishe ku shekara ta cika mun san kuna cikin wahala ba kama kowanne ɗan Najeriya ya gani a cikin kwanan shi an fita daga wahala mana to shi yasa malamai kuma in za ku fito ku goyi bayan masu kuɗi ko masu gwamnati don sun ba ku kuɗi ku koma ƴan siyasa ku fita daga malanta tukuna amma wallahi bai kamata kuna irin waɗannan maganganu a madadin addinin musulunci ba addinin musulunci ya barranta da irin waɗannan zantutuka da kuke fitowa ku ne kuna goyon bayan azzalumai za su gama goyon bayan azzalumai baki ɗaya jama'a amma kuma ana kifar da wannan gwamnatin me zai biyo baya ƙarshe sai ka ji ya mu ya saci biliyan kaza saboda Allah mutum ɗaya ya haye biliyan kaza kuɗi yadda kuka san kuɗin takardar tingan kuma takardar tingan wani ya tara su ga sunan ci kanshi bai san abin da zai da su ba mutum ɗaya ya mallaki abin da duk ƴan Najeriya in aka yaɗa wannan abin za su dan samu su sarara to yanzu waɗannan mutane masu ɓoye fetur da gaggawa kanan zur jama'a idan da kamar yadda ake da ma'aikatar makoman fetur da gyara shi da kanan zur da gyara shi da gaggawa gyara shi haka ake da wata ma'aikata ta tace iskar da talaka yake shaka anya mutum ne za su rinka mutuwa a wuni dan haka Allah yake qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in yanzu wannan ruwa da a ce a hannun wasu masu wadata ne da masu mulki yake za a zubar da ruwan nan bana dan talaka ya huta wallahi da sai an sai masara naira 100 ko naira 200 amma masara ta da naira 35 naira 40 duk haushi suke ji qul mutu bi ghaibikum sai dai ku mutu wallahi sai talaka al'umma manzon Allah sai ya ci ya shakata ya manzon Allah salati ko kuma Allah ya shiryar da ku ko kuma Allah ya game ku da bala'in ku baki daya ku mutu cikin wahala da talauci Allah ya shiryar da mu dan haka jama'a mas'alar nan tana da girma wallahi ya kamata ku rinka sanin hayaniyar da za ku rinka shiga kullun sai a zo a ce to jama'a siyasa ta shigo wannan siyasa mutanen kirki ne an mala'iku ne daga saman bakwai aka kawo su mala'iku ne daga saman bakwai aka kawo su ya kamata ka rinka sanin abin da ake ciki sai ga mutum ya fito ya shaƙa kwana shi da abin nan ya yi zufa ya ɗaga hannu kai ka ce mai ƙaunar talaka ne zunzurutun azzalumi ne wannan mutumin a ɗaga taskar shi ku gani sayyidina Abubakar da ya khalifancin musulunci wanda aka naɗa shi khalifa dama dillanci yake yi don sayyidina Abubakar millennia ne lokacin da aka fa addinin musulunci aka kawo gudunmuwa sayyidina Abubakar duk sai tattaro abin da yake da shi sai ya kawo manzo Allah yake to iyalinka mai kaman musu yace na bar musu Allah da manzon Allah shikenan Abubakar sai zama ba mai kuɗi ba ba kuɗi kuma ba miliyanci babu motoci babu kaza sai koma dillanci a tantofi ne ɗan ya dudduka ne sai yana ɗorawa a kayan dillanci ranan sai manzon Allah ya rasu aka ɗauko Abubakar aka naɗa shi khalifa kashe gari sai ya shiryo a tantofin sai ya shirya aka zai tafi dillanci subhanallahi ranka dade ina zaka je ce zan tafi dillanci albashi da kuka sa mini bai ishe ni in ci abinci in ci da iyalaina ba shine zan tafi in je in yi dillanci in samu sayyidina Umar yace a ina za a haka ka koma za a baka wadataccen albashi ka zauna duk sanda musulmi suka taho da matsala khalifa na kasuwa yana dillanci to ya zo warware kuma to shikenan aka sa mishi albashi da ya wadace shi da ajali ya zo sayyidina Abubakar sai ya kira su Aisha ta'ayyace ce ina roƙonku arziki na manta lokacin ko Abdurrahman ya rasu ina tsammanin ya rasu dan shi sai yace yake Aisha ina roƙon arziki wurin ku idan Allah ya dauki raina gado don Allah ku yace a tattara duk abin da na mallaka a koma da shi baitul mali saboda nayi shekara 2 ina matsayin shugaban kasa khalifan musulunci na ci albashin gwamnati dan haka abin da na mallaka gaba ɗaya a koma da shi gwamnati ba fasa ta yi ba halal din shi ne sayyidina Abubakar da ya kawo kudin shi aka taimaka musulunci kuma yana da bukata ya fata kenan kada shi da bukata a'a na halal din shi yana rasuwa ku Aisha ta tattara sauran dangin ta sai ta ainihin aka kwashe wannan dukiya aka kai baitul mali in ta tashi magana sai ta ce wallahi babana Abubakar gwamnati ce ta kiriba da shi da shi ya kiriba gwamnati ba da gidaje da motoci da duk abin da ya mallaka Aisha tace ba su gaji komai ba sai suka tattara kamar da musu wasiya suka koma da shi to dan Allah wannan irin adalci kenan wannan yanzu to irin wannan ce za a samu wani dinzurutin azzalimi mugu mara imani ha'ini wai sai a ce wai gwamnatin wane irin gwamnatin Sayyidina Abubakar ce haba malamai ku ji tsoron Allah mana ba a taba yin gwamnati irin ta Sayyidina Abubakar da bayan gwamnatin manzon Allah kuma ba za a sake yin ta ba sai dai in ainihin Mahdi ne yazo ko kuma zamanin Annabi Isa jama'a mun fahimci wannan da kyau to ku ji tsoron Allah akan abin da kuke faɗi kun je an ba ku dubu kaza ku je ku yi jawabi to sai ku fito jama'a daga yau mu ba malamai bane mu ƴan siyasa ne mu kaza kaza ku yi duk abin da ƴan siyasa suke ku zama makaryata mayaudara maha'inta to jibi sai ku fito sai ku yi irin waɗannan zantuttuka naku na ra'ayinku amma kafurin ka dauko ayoyi da hadisai da al'afar salafiyya zantuttuka da laburka manya-manyan bayan Allah nagari kuna gwada irin waɗannan gwamnatoci na mu azzalumai da su jama'a ba a taɓa wata gwamnati a Najeriya wadda ta kwatankwata irin hanyar da Sayyidina Abubakar ya bige wallahi ba a taɓa yin ta ba sai dai nan gaba muke fatan a yi ta amma wallahi bakin ku ya rinka sanin abin da zai faɗi in dai kun ci kuɗi ku san kun ci kuɗi kuma ku ce ƙarya kuke abubuwan da kuke faɗi kuma ku san abin da kuke faɗi Allah ya shiryar da mu wa ahyanan yaqra wan lokacin ko manzon Allah ya kasance yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna qul ya ayyuhal kafiruna ita ce sura ta 109 qur'ani ayoyinta guda 6 ne fil ula a raka'ar farko wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad qul huwallahu ita ce sura ta 112 a alqur'ani ayoyinta 4 fil ukhra a cikin raka'a ɗaya raka'ar shi yasa yake fil ukhra wato a ɗaya raka'ar ta biyu kenan wannan hadisi ma al-Imam Muslim wa Abu Dawud sune suka rawaito shi wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa ni'mat suratan huma ma dalla da surori irin waɗannan qul ya da qul huwallahu mutum ya karanta su kenan a raka'at al-fajr ma dalla da wannan irin karatu na shi saboda qul ya ayyuhal kafirun da ka gani yana daga cikin sirrin da yasa aka ce ma a cikin raka'ar farko ta sallar ainihin witr in za kai kamar mai raka'a uku ana son ka karanta subhana rabbikal a'la raka'a ta biyu ka karanta qul ya raka'a ta uku ka karanta qul huwa da falaki da nafi ko kuma qul huwa kadai saboda in ka karanta subhana rabbikal a'la ka tsarkake duk wani ainihin wato na kasa da aka danganta wa Allah ka tabbatar da tsarki gare shi subhana rabbikal a'la sannan ka zo ka ce ya ku kafirai ba mu ba ku ba ni ba abin da kuke bautawa sa'annan kuma sai ka zo ka ce Allah kwaya ɗaya ne rak shine qul huwallahu da ka gama waɗannan baki ɗaya kuma sai ka dawo sai kai falaki da nafi ma'ana ka nemi tsari da wannan Allah wanda yake shine kwaya ɗaya tsare ka daga dukkan sharrin abin da ya halitta dama mun fahimci wannan da kyau ke qul huwallahu ahad a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ita ce sulusul qur'an daya bisa uku na alqur'an saboda alqur'an in ka dube shi abin da yake tattauna zance aka dubba ki daya zaka iya saka shi a kashi uku kashin farko alqur'an yana magana dangane da tauhidi kashi na biyu alqur'an yana magana dangane da shari'o'i kashi na uku alqur'an yana magana dangane da kissoshi labarai to qul huwa allah ita gaba ɗaya tana magana akan tauhidi ne kaga ta ci bangare ɗaya daga cikin uku kenan dan haka duk wanda ya karanta qul huwa allah kafa ɗaya ya rubuta mishi la dan ya karanta ɗaya bisa uku na alqur'ani in ya qul huwa allah kafa uku sai ya rubuta mishi kwatan kwacin la dan wanda ya sauke alqur'ani amma ka ji hausa yadda aka ce aka ce kwatan kwaci aka ce kuma kama da wani ai batawa ne ko bani ya zauna karanta alqur'ani tun daga baqara har nafi kai kuma ka zo kai qul huwa allah kafa uku kun samu lada daya amma ya fi ka daraja ai saboda shi kowane harafi kuma akwai lada na musamman ai wannan ainihin hadisi al-imam ibn majah rawaito shi wa ibn khuzaimah da ibn khuzaimah wa sami'a rajulan yaqra as-surata al-ula fi ar-rak'ati al-ula kuma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani mutum yana karanta surar farko a rak'a farko wato surar farko qul ya kenan فقال في من ذا الله يتي هذا عبد آمن بربه وانن باوى للا يأي إيماني ذا أبن جدنش ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فأن من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرنت سورة ديوة قل هو الله أتكين أي ركعة وقال في من ذا الله يتي هذا عبد عرف ربه وانن باوى للا يأي أبن جدنش هذا أشيوان بيكي كرنت قل يا أينه واتو إيماني ذا الله mai karanta qul huwa allah ya san allah kenan to ina zaka san allah ko kuma ya zama kai imani da allah in baka jin abin da kake cewa dan haka dole ka koyi larabci ka koyi karatun alqur'ani dan ya zan kana jin abin da kake karanta kana jin dadin shi jama'a wannan ainihin hadisi al-imam al-tahawi ya rawaito shi ibn hibban da ibn hibban fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih wa ibn bashran da ibn bashran وحسنه الحافظ في الاحاديث العاليات الحافظ ابن حجر يا حسن يا كيف تقولنا حديثي اتكلم تافن شي الاحاديث العاليات اتكلم رقم نمبا تقول مشاشدة بالتافن الحافظ ابن حجر الاسقلاني يرجو تاشي جزئي قدا قطن قطن جرمان بلوغ المرام ينا كاو حديثي دا اسنا دانشي دا ما كون سن اقول وتقائد اتكلم علمان حديثي اقول اولوي اقول نزولي اتكلم اسنا دي duk sa'an da ka kawo isnadi dogon isnadi sai a ce hadha isnadun ainihin wato nazil mun fahimci wannan da kyau to ma'ana darajar shi ta sauka duk sa'an da ka kawo isnadi gajere sai a ce wannan ainihin akwai ulumi a cikin shi an gane ma'ana tsakanin kai da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka samu kamar mutum uku kamar inda Imam Malik akan samu haka ko Imam al-Bukhari wani lokacin Imam Malik ma akan samu mutum biyu ne tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam misali Imam Malik ya zo ya ce Nafi ya bashi hadisi Nafi kuma ya ce Ibn Umar ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan akwai ulumi kenan ko shine wani babban malamin hadisi zai rasu al-Imam al-A'mash aka ce ma zata shtahi ala gafata malam me kake sha'awa ne yana cikin rashin lafiya ne ta ajami yace baitin khali wa isnadun ali gida wanda yake shuru ba kuwa mara lafiya baya son hayaniya to da lafiya to yace ina son inji gida mai shuru sannan wa isnadun ali da isnadi mai ulumi wanda yake daga jeren isnadi malaman hadisi suna son irin wannan to isnadi ko wanda yake akwai nuzuli a cikin shi shine dogon isnadi abin da yasa gajeren isnadi yafi muhimmanci fiye da dogo saboda dogo din nan wasu hadirra na iya faruwa a tsakanin su tunda abin yayi tsawo kamar labari ne yanzu wane ainihin matsala kaza ta same shi sai ba wani abokin ka labari kai kuma sai wannan aboki naka sai da maka kaga tsakaninka da wanda matsala ta faru ba mutum daya ba to amma a zo a baka labari kace ya ga maka kace wannan ne ga min daga tudun jiko daga tudun jikun eh to muje a bincike shi kai ya ga maka mutumin tudun jikun yace a ainihin wani ne daga soba yazo ba mu labarin nan nan an zo cin kasuwa aka je shi kuma aka tambaye shi sai da aka kai aka samu akalla mutum goma kafin a je kan wanda matsalar ta same shi da wahala ba a samu makaryaci ko mai mantuwa ko kuma rikirkitacce a ciki ba mun fahimci wannan to shine Ibn Hajar ya littafi al-ahadith al-aliyat juz'i ne guda haka yin shi yana tattara irin waɗannan hadisan Allah ya shirya da mu to bayan da kaji karatun da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi a cikin ainihin sallar asuba da kuma karatun da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi a cikin sallah ta raka'atul fajr sai kuma malam yace saniyan sallah ta biyu ita ce salatu zuhri ko as-saniya sallah ta biyu salatu zuhri sallah azhar
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب زم الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسنتي ركعوا إبين فرقوا مسلر أظهر ينا كرنت فاتحة وسورتين كمينا كرنت سورة رجيو معنى هنا كرنت عينه سورة أقوة ركع أربع فاتحة ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية annabuna tsawaita raka'a farko fiye da yadda yake tsawaitawa a raka'a ta biyu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa Muslim da shi da al-Imam Muslim wa kana ahyanan yutiluha wal lokacin annabi ya kasance yana tsawaita karatu a raka'a ta farko ta sallar isha hatta annahu a sallar azhar hatta annahu kana salatu zuhur tuqamu har ma saboda dadewa da ake a raka'a farko ta azhar din nan ata da iqama sallah azhar fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi ata da iqama ay kabbara har wani ya tafi anguwar baqi'a fa yaqdi hajatahu yaje biya buƙatar shi tsuguno zai yi ko fitsari ko dakko wani abu ko kai wani sako thumma ya'ti manzilahu sannan ya dawo gidan shi dake cikin Madina thumma yatawaddau sa'annan ya alwala ثم يأتي سنن يزوم فلاكي يكبرتا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها من ذا الله أننا الركعة بركو صدر الأوي تعتدى النبي كي أصلى أظهر جماعة معنى أكتاد كبر حرم أصلى أظهر النبي كان فاتحة بسورة هر كمن مثال متنم دكي نن أينهم متيايا جي كما أتي ذا yaje ya biya wata bukata tashi yaje ya dawo yazo gidan shi ya alwala ya kinsa yazo ya samu annabi a raka'a farko kwatam kucin haka wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wal Bukhari da al-Imam al-Bukhari fi juz'ul qira'a a cikin juz'ul qira'a abinda yasa al-Shaykh al-Allama al-Albani ya gabatar da Muslim akan Bukhari anan saboda wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi ba a cikin littafin shi as-sahih al-musnad ba amma a cikin juz'ul qira'a duk sauran littafin Imam al-Bukhari to darajar su bata kai darajar shi wannan as-sahih ba dan haka duk inda ainihin aka samu Bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahih Muslim ya rawaito as-sahih to sai a gabatar da Bukhari akan Muslim kuma mun fahimci wannan da kyau ko amma an aka samu Bukhari ya rawaito a wani littafin Muslim ya rawaito a cikin as-sahih to sai a gabatar da ainihin wato Muslim sai dai in wannan isnadi da Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin wannan littafi nashi wanda ba sahih ba idan isnadin ya fi isnadin Muslim inganci to sai a gabatar da Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad ko a cikin juz'ul qira'a akan Muslim dama mun fahimta ko Allah ya shiryar da mu wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bi dhalika an yudrika an-nasu ar-raka'a sahabbai sun fahimci cewa abin da yasa annabi yake tsawaitawa a raka'a farko ta sallar azhar dinnan an yudrika an-nasu ar-raka'a al-ula dan mutane su rikci ainihin raka'a farko ne sahabbai sai suka fahimci haka ne yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake tsawaitawa a cikin raka'a farko jama'a mun fahimta wato ku dubi wani sirri sallar asuba sai aka ce ana son a tsawaita karatunta saboda wanda yana kwance ko ya makara ko ya tashi da janaba kafin ya kinsa ya fito kun gado ya samu ko da raka'a daya sallar azhar ma sai aka ce a tsawaita karatun waɗannan raka'o'i saboda mai lokaci ne wanda yake shi ma akwai tazara tsakanin mutum da sallah tunda ya sallar asuba kuma bai sake wata sallah ta farilla ba sai ne ya yi shigalci da wasu harkoki don haka aka ce a bashi tazara mai fadi ita ce bayan an kira sallah a saurara sannan bayan an fara sallah kuma a jadogiyar sura yadda yake har ya samu damar zuwa don ya rishi wannan sallah din al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa Ibn Khuzaimah da al-Imam Ibn Khuzaimah al-Imam Ibn Khuzaimah ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih a cikin juz'i na farko takadda ta 165 fuska ta farko mun yi bayanin wannan cewa Albani ya buga waya hujja da wannan ne kafin a buga littafin Ibn Khuzaimah amma a yanzu an buga littafin Ibn Khuzaimah ko da yake ba cikakke ne aka buga shi ba cikakkun bayanai dai sun gabata a baya wa kana yaqra'u fi ra'a fi kulli min ar-raka'atayn qadra 30 aya annabi ya kasance a kowace raka'a daga cikin raka'o'i biyu na sallar azhar yana karanta gurgurdan ayoyi 30 a raka'a farko Fatiha da aya 30 raka'a ta biyu Fatiha da gurgurdan aya 30 qadra qira'ati alif lam mim tanzilu sajda gurgurdan ainihin karanta alif lam mim tanzilu sajda
tanzilu sajda ita ce sura ta ainihin 22 a Qur'ani, wato sura ta 22 wannan yayi kuskure wajen wannan bugu, 32 ya kamata ya zama, don haka ya gabatar a baya ayoyin ta 30 ne. Wa fi hal fatiha, kuma ga fatiha, kun ga fatiha tana da ayoyi 7 ko, to ga kuma alif lam mim tanzilu sajda, kun ga gurgurdan ayoyi 37 kenan. Wannan hadisi al-Imam Muslim ne rawaito, Ahmad ya rawaito shi da Muslim. To me yasa kuma aka gabatar da Ahmad anan akan Muslim, ba dan kome ba sai dan kasancewa al-Imam Ahmad malamin su ne baki daya, don al-Imam Ahmad malamin Bukhari ne ma. To wannan saboda darajar kasancewar malanta shi da yake da ita akan su, dan haka akan gabatar da al-Imam Ahmad akan Bukhari da Muslim, ba wai dan littafin Ahmad ya fi na Bukhari ko ainihin Muslim inganci ba. Allah ya shiryar da mu. Wa ahyanan, wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqra'u bis-sama'i wat-tariq, annabi yana karanta was-sama'i wat-tariq, was-sama'i dhatil buruj, wal-layli idha yaghsha, wa nahwaha min as-suwar. Kwatankwacin wadannan surori, was-sama'i wat-tariq da was-sama'i dhatil buruj da wal-layli idha yaghsha, kwatankwacin su annabi yakan karanta a sallah ainihin azhar. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi su suka ruwaito shi. وصححه الامام الترمذي عندما تولى حديثي وكذا ابن خزيمه هكذا الامام ابن خزيمه اتكين جزء ان فرقو تكدا 67 فسكه 2 وربما قرا اذا السماء انشقت هنا لوقت من ذا الله انا قرنت اذا السماء انشقت ونهوا هذا مكمنتن سو وانا حديث الامام ابن خزيمه يروي في صحيحه اتكين كتاب الصحيح a cikin juz'in farko shafi na takarda ta 67 fuska ta 2. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhr wal 'asr bi tirabi lihyatihi, sahabbai sun kasance suna sanin karatun annabi sallallahu alaihi wa sallama, wato suna gane annabi yana yin karatu a sallar azhar da al-asr saboda motsin ainihin gemun shi, wato anan ko kace gemu ko kace saje, domin a shar'ance da gemu da saje duk hukuncin su daya, kamar da yake haramun ka aske gemu haka yake haramun ka aske saje. Yasa an za ka aske saje, to ka wuce gaba daya, duk gaba daya, kamar sallar azhar ce kaga dama kai raka'a biyu, to biyun ma da baka yi ba da shi yafi maka, ma'ana ka bari sai ran da kaga dama, tunda abin naka ya zama ganin dama ka hudu din, to gemu ma kada ka aske saje, a'a ka bar shi haka duka da saje da gemu duk a gaba ne, ba haushe ne saboda dabara sai ce wai wannan saje, wannan gemu, wannan hana ƙarya, to wannan kuma fa hana ne, hana gaskiya kuma, a duk gemu kawai ka bar shi gemu ne. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Abu Dawud su ne suka rawaito shi. Saboda da yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala, sai kuma gobe za mu ci gaba da karatu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.